الله وبركاته كمر يد مكسابا أتي قبل كراتم لتفتير أولنا مصلاتي نجوم نأمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكي أنقر لرافن البسا وجهر بوتي نيجيريا أيو منا غومن كاريكي قرانا غومن كاريكي أتيكين بكيا وتر رمالانا سبود هكا فرقن قدرن فرقو نأينهم غومن كاريكي وتر tunda muna karshen goman tsakiya yanzu kuma za mu fara goman karshe a yau ne ya kamata a ce wanda za su yi tahajjudi za su fara ba kamar yadda waɗansu suka fara jiya ba su sun yi fassaran cewa wato goman karshe to sai suka kaddara mai yiwuwa a ce 29 za a yi ranar 30 kuma wato 29 za a yi azumi ranar 30 a yi sallah kenan shi yasa suka fara sallah a daren 20 wanda kuma mafiya yawan malamai suka ce ba daidai ba ne domin wata babu wanda yake da tabbaci zai yi kwanaki 30 ne ko 29 ai sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan an yi 29 sauki aka samu tunda za a yi amfani da jinjirin wata ne saboda haka yau muna cikin daren 20 wato da 1 ga watan ramalana duk wanda yake so ya yi tahajjudi to sai ya fara cikin wannan dare menene ake nufi da tahajjudi shine kana cikin bacci mai nauyi ka fasa ka tashi domin kai sallan nafila ka roki Allah subhanahu wa ta'ala inda so samu ne mutum ya yi a masallaci a cikin mutane saboda a karfafa ma juna gwiwa idan babu riya babu alfahari babu sabon Allah subhanahu wa ta'ala amma idan akwai riya da alfahari ko sabon Allah to wannan kuma daga abin da yake sunna an koma haramu sai a yi ƙoƙari a kiyaye don haka kamar yadda aka ba da sanarwar cewa ba za mu samu daman yin wato tahajjudi a wannan masallaci ba kamar yadda ba zai yi a yi itikafi ba to kaga wanda bai samu fita ya tafi wani masallaci ba inda za su yi tunda ba kowane masallaci ne za su yi ba ba kowane limami ne za a sanya yi za a sanya shi ya yi tahajjudi ba saboda gudun karaje a ɗebo ɗan dagaji su zo su yi ta wahala su mamu da suke bin sallah tunda ba ko ina ne yake yi ba wannan ba zai hana kai kaɗanka ka tashi ka yi ba tunda indai kana da ƙarfin niyya kana da kyakkyawan niyya kana da kuzari za ka iya tashi kaman ƙarfe 2 ƙarfe 3 ko ƙarfe 4 tunda ana barin suhur wajen ƙarfe 4 da nawa ne o biyar ne ma da rabi ko kusan biyar da kwata wajen biyar da da akirin ko da kwata mu dai tsaya haka don ka san wani kana ce kaza sai ya wuce sai ya wuce wajen to kaga ko ƙarfe 4 ka tashi za ka iya yin tahajjud saboda ina kyautata zaton a azumin nan inda ba mutum ya kwanta da wuri ba tashi karfe 4 sai ka dage da aka ce ma annabi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka fatahajjat bihi kun ga kamar ana umurni ma annabi ne shi kadai amma aka ce wannan ya shafi kowa da kowa duk wanda yake son lada annabi dole ne yayi amma sauran al'umma ba dole ba don haka ko da mutum shi kadai zai iya tashi ya yi wannan tahajjudi gwargwadon abinda Allah ya hore masa kusan ni yana da fahimtar cewa inda ka samu daman nafila ni a fahimta ta ko raka'a nawa ne ka yi don saboda in ba dalili ba wata rana ma raka abin ba za ka iya yi ba saboda haka in ka samu dama ita aunawa yusalli raka'ataini wato yana salla raka'a biyu wato raka'ataini thumma tusallim raka'ataini thumma tusallim raka'ataini thumma tusallim misali raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama wanda za ka yi su masu nauyi ko raka'o'i hulhulu wanda za ka rinka yi masu nauyi domin tahajjud akwai maganan wato wahala a ciki ba wai sallolin nafilfili masu sauki bane saboda haka ya ku yan uwa a yau 20 ga watan ramalana kuma daren 21 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da tara ga watan maris miladiyar annabi isa dan maryam alaihi wassalam idan lissafin su ya inganta tana da shekara 2026 kuma muna da jaddadawa ayi hakuri domin saboda wannan tafsiri da muka yi ba amala handin oban masallaci ba ba dan ka mana masallaci ba roka muka yi a ba mu dama mu aiwatar da sallan tarawihi da tafsiri a cikin masallacin saboda akwai waɗansu ayyuka waɗanda suka rage waɗanda ba a kammala ba amma kuma zahirin gaskiya waɗannan ayyukan kusan mu ne muka roƙi alfarma muka ainihin ƙirƙiro su domin mu daɗa ko kuma domin a daɗa inganta masallacin shi yasa muka roƙi mai girma gwamnan jihar Bauchi da yake gina wannan masallaci ko da yake inganta wannan masallaci da cewa muna roƙon a faɗaɗa mana rahaba ko haraban masallacin ya kasance za a samu filin da ko da motoci nawa ne da babura nawa za a iya fakin ɗinsu a cikin masallacin ko da wani irin taro ne idan aka zo yi za a yi taron ba tare da matsala ba kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ya amince da faɗaɗa masallacin saboda haka yasa aka jinkirta ainihin handin oban masallacin amma ba don haka ba initially aikin da aka tsara tun farko ko kuma a gaba ta biyu ko ta uku duk da kasancewa muna kawo observation kusan mutum ya samu fili to sai ya daɗa shiga ya yi ta shiga kamar yadda duk wanda ya duba wannan masallaci abin zai ba shi sha'awa da farko ba haka aka tsara ba amma muka yi ta roƙo kuma gwamna yana amincewa ina jin mun yi roƙo ya kai gaba wajen guda uku muna ce a daɗa faɗaɗa masallacin a daɗa inganta shi har aka zo wannan habdakin ɗin nan wanda ina kyauta zaton wannan habdakin da aka yi saboda mata aka yi da an mana handin obansa da yanzu mata ne a wajen sai dai idan mazan sun yi yawa sun ture mata to sai matan su haƙura a haraban masallaci saboda me ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim duk yadda aka yi mazaje suna sama da mata tsiyan mata dole su haƙura sai dai kuma an samu matsiyacan mazaje to wannan kuma Allah ya sauke sai Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah saboda haka waɗannan mata su kuma sun fi matsiyacan mazaje saboda haka kuma mazaje ku shiga sai tayinku to don haka wannan masallaci ya samu ainihin approval kashi daban-daban shi yasa muke daɗa jaddadawa wajen miƙa godiyanmu ga ainihin mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ƙauren Bauchi ƙauren daular Usmaniya lalle ya yi ƙoƙari wannan aiki da aka yi duk da kasancewa akwai masu kawo suka ta ɓangarori daban-daban amma bai saurare su ba kuma wannan na faɗa a gaban kowa kuma ko a gaban Allah zan faɗa tabbas hakika ni ban yi kauran bauchi ba amma gashi yazo yayi mana masallaci wannan shine gaskiyar zace saboda lokacin da aka zo ana maganan campaign nace ai wani ya riga yayi magana saboda haka nayi ta bada hakuri ni ban shiga gaba gaba ba sai gashi Allah ta'ala ya sa an zo an mana aiki gaba gaba sannan yana cewa tabbaton ba alfahari ba wala faqra a cikin nan garin Bauchi ban yi tsammani akwai masallacin da gwamnati ta kashe kuɗi kamar wannan ba saboda kudaden da kashe sama da miliyan 400 ko 500 kuma ba a kammala kashewa ba saboda haka muna son mu daɗa roƙo gidan liman ma a sa a cikin masallaci gaba ɗaya saboda haka liman zai ja kaya kenan liman zai ja kaya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu saboda haka ya ku yan uwa sai a yi hakuri yadda aka samu yanayi ba za a samu daman itikafi ba amma shekara mai zuwa insha Allah ta'ala za a samu daman yadda za a aiwatar da komai na biyu kuma ba za a samu daman sallar tahajjudi ba shi ma saboda waɗansu matsaloli da mu kwamiti muka hango muka zauna muka tattauna muka ga ba za mu iya warwarewa ba yasa muka ce za mu ba da hakuri yawwa na kusa sai su yi tahajjudinsu a gida wanda zai iya zuwa wani masallaci wannan yana iya zuwa kada ka saurari waɗanda suke cewa tahajjudi ba ya da asali wannan wata fahimta ce wanda take gurguwan fahimta saboda haka an ga wani yana ce zai ba da miliyan kaza in an kawo masa don an kawo hadisin kuma sai ka samu ba mamaki zai ce bai yarda da hadisin ba tunda annabi ya yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ko ban zo Allah ba hana wayi ba ya ce ina jin tsoron kar Allah ya farlanta muku saboda haka tunda dai an zamo ganin dama ne to wanda ya ga dama ya fito wanda ya ga hagu na kuma ya zauna a gida ba tare da ya fito ba to duk da kasancewa ba wai maudu'in da nake so na yi magana a kai ba kenan saboda haka idan ba a manta ba ya koyan uwa muna cikin tafsirin wato suratu al-qalam wanda muka shige ta a jiya mun karanta aya ta farko da ta biyu da ta uku ko haka ne akramaka Allah a sake maimaita mana ayoyin da muka yi tafsirin su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
وبنجي تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله برحمة ميجين كيس نون وانا انحرفين نون كون ننقرا باب وانا يسمى على انحرفين سي الله سبحانه وتعالى duk da kasancewa waɗansu suna ce nun wato idan aka zo rubuta shi za a sa da waw da nunun a ƙarshe bi ma'ana harufa guda uku ana nufin wani babban kifi wanda Allah ya halitta walƙalami wa ma yasturun Allah ta'ala yana rantsuwa da alƙalami wanda mala'iku suka rubuta al'amuran duniya da lahira da shi sannan kuma Allah yana rantsuwa da alƙalami wanda ake rubuta ilimi ko wani abin amfani da shi amma banda abin siya wama yasturun sannan Allah yana rantsuwa da abin da suke sakartawa wato abin da suke rubutawa a sadara sadara musamman ma abin da yake mai amfani ko kuma abin da yake mai kyau ko kuma ilimi na addinin Allah haka ma masu rubutun su ma suna karkashin wannan amma banda masu rubuta barna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai manzon allah baka kasance saboda ni'mar ubangijinka mahaukaci ba kamar yadda waɗansu kafirai suke ainihin zarginka ko kuma suke laƙaba maka wa inna laka kuma ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah la ajran ghayra mamnun kana da lada wanda yake baya yankewa lada mai yawa tun daga lokacin da ka bayyana har ya zuwa ranar takin alkiyama saboda haka wannan shi yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai gari yafi kowa lada saboda aikin da Allah ta'ala ya dora masa da irin al'umman da ya bashi masu yawa da kuma muhimman ayyuka waɗanda suke masu falala wa innaka kuma lalle ya kai Muhammad kai din nan manzon Allah la ala khulqin azim kana kan dabi'u manya waɗanda suke masu kyau amma masu zarginka masu aibantaka ko masu zaginka ko waɗanda suka kafirce da Allah to suna siffatuwa ne da miyagun dabi'u kamar yadda za a ambata mana waɗansu daga cikin su a can gaba sai kuma Ubangiji ta'ala yace
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
وَبَعْدَ وَصْفِهِ bayan Allah ta'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu ala khulqin azim cewa yana da kyawawan dabi'u masu girma awala Allah ta'ala al-mushrikin sai Allah ta'ala ya gargadi ga mushrikai waɗanda suke aibanta manzon Allah da bayin Allah wa haddadahum bi qawli ya musu gargadi da fadin sa fa satusiru wa yusirun to da sannu kai manzon Allah za ka ga yadda al'amura za su kasance a ƙarshe kamar yadda su ma da sannu za su ga abinda zai kasance a ƙarshen al'amarinsu a nan duniya tun kafin a je lahira bi ayyukumul maftun za a fahimta cewa wane ne a cikinku wanda yake fitinanne mahaukaci wane ne ya cancanci hauka kuma wane ne fitinanne wane ne bala'i ya sauka a kansa wani mutum ne a cikinku wanda musiba ta mamaye shi kai ne da waɗanda suka yi imani ko kuma su kafirai ai fata'lamu ya Muhammad da sannu za ka sani ya kai annabin Allah wa sayalamu al-kuffaru da sannu kafirai za su sani al-mushrikuna kafirai waɗanda suke mushrikai mukhalifuka waɗanda suka saba mada'awarka wa mukazzibuka fi dunya waɗanda suka karyata ka a nan duniya yawmal qiyama da sannu za su sani ranar takin alkiyama manil maftunul majnun wane ne fitinanne mahaukaci adallu kuma batacce minkum kai annabi da masu imani ne wa minhum ko kuma su mushrikai da magoya bayansu ne wato Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka ne a siga ta balaga amma wanda duk yayi imani ya san shi yana kan shiriya ya san shi ne kubutacce mushriki shi ne fitinanne kafiri shi ne mahaukaci tunda bai girmama Allahnsa ba kuma bai girmama manzonsa ba sannan bai ba da martaba ga littafin mahaliccinsa ba saboda haka shi ne mahaukaci shi ne fitinanne wa hadha raddun ala ba'mihim wannan raddi ne Allah ta'ala yi ga kafirai annabi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle annabi Muhammad kana maftunan dallan ya kasance fitinanne ne wato kamar yadda suke faɗa suka ce ai ya bata tunda yazo yana zagin iyayenmu da kakanninmu fal muradu bil maftun abinda ake nufi da fitinanne allazi futina bil junun wanda hauka ta same shi ko zan ko lokacin da aka bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabci ya ga mala'ika a sifansa wanda bai taba gani ba annabi ya razana kuma ya sha wahala a hannun mala'ika da ya dawo gida yana cewa matarsa zammiluni zammiluni kuma na kulullubeni kulullubeni saboda ya ga halittar mala'ika Jibrilu ya rikita shi yace ni fa inni kafitu ala nafsi lalle ni ina jin tsoro bisa kaina ina jin tsoro kar abinda na gani ya zama hauka gare ni mai matarsa tace kalla tace ba zai taba yiwa ba saboda me innaka latafilur rahim lalle kai kana sadar da zumunci wa ta'milul kalla kana daukan nauyi wa taqrid dayfa kana kulawa da baki sannan kuma wa tu'inu ala nawa'ib adh-dahr sannan kana taimakawa idan wani abu ya faru wani yana neman taimako wato kana taimakon sa saboda waɗannan abubuwa da kake yi Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai kaskantar da kai ba Allah ta'ala ba zai sanya maka hauka ba balle ya wulakanta ka a idan mutanen duniya kafin a tafi lahira kuma abin da ya tabbata kenan yaza aka ce idan ka je neman aure to ka samu mace mai tunani wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta sassauta ka ba wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta dada hura ka ba to za a samu matsala ka samu wanda za ta sassauta ka ba za ta ingiza ka ba za ta baka shawarwari waɗanda za su amfane ka amma in ka je ka debo wato kara da kiyaki diban marar sani to za ka sha wahala lokacin da ya kamata ka samu sauki ba za ka samu sauki ba amma kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu sassauci da goyen baya daga wajen matarsa Nana Khadija kuma bayan ta taimaka masa wajen ba shi shawarwari ta yi amfani da dukiyarta wajen taimaka masa a dukkan al'amuransa gaba daya shi yasa yace babu wanda nayi gadara cikin dukiyarsa wanda yake ba tare da matsala ba hankali na a kwance in banda Nana Khadija da kuma Abubakar bin Abi Quhafa babban abokina amma duk sauran kowa ina dan tare da ni kuma ko a rayuwa in har ya kasance akwai mutumin da yake da dukiya a kusa da kai za ka yi abin da ka ga dama ba tare da almubazzaranci ba ba tare da ƙeta ko mugunta ba duk abin da ka yi ba zai ce maka uffan ba to lalle wanda ya kamata ka jinjina masa kuma ba a samunsu yana da wahala ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne balle abokai balle sa'o'in da suka tashi lokaci guda yana da wahala a ce wani ya wahala ya tara dukiyarsa kai kuma ka zo kana ɓantara kana bundun-bundun a ciki ba tare da almubazzaranci ba a ce ba zai ji wani abu a zuciyarsa ba yana da wahala amma manzo Allah ya ce Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha da Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu an waɗannan mutane guda biyu sun taimaka mun da dukiyoyinsu yadda duk sauran al'umma ba su taimaka mun da dukiyoyi irin wannan ba saboda haka wannan ƙarin bayani ne dangane da cewa mutum ya yi ƙoƙari ya nemi mace ta ƙwarai idan kuma ka yi aure ka je ka ɗebo duk yadda ka ɗebo to ka ci gaba da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka samu wanda za ta taimaka maka ba wanda za ta rinka ƙwarzaninka ba ba wanda za ta halakar da kai ba to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafiran Makka sun aibanta shi sun ce mahaukaci ne saboda wa'azin da yake yi da kuma karantar wanda yake yi saboda yana kira zuwa ga barin addinin iyaye da kakanni na shirka da kafirci zuwa wajensu hauka ne to shine Allah ya mayar da martani wa huwa uslubu rafi min al-khitab wana ilimin balaga wato uslubi ne wanda yake da girma kwarai da gaske fi al-bu'd an al-ithara wa labt al-naqr wal aql ana kokarin jawo hankali fa sa tuftiru wa yusirun bi ayyikum al-mabtun wato da sannu zaka gani su ma za su gani dukan ku za ku gani a cikin ku wane ne mahaukaci a karshen al'amari wa hadha hadith ka kaulihi ta'ala wannan gargadi kaman fadin Allah madaukaki ne sayalamuna gada manil kadzabul akhir a cikin suratul qamar Ubangiji ta'ala ya ce da sannu za su sani gobe sai alamuna gada da sannu gobe za su sani manil kadzabul akhir wane ne wato ainihin makariyaci al-ashir wanda yake wato mutumin banza mutumin banza shine al-ashir wannan suna ce al-ashir wato mutumin da yake mafi sharri to za ku gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbanta a mukan dama mun ce a saboda mun yi imani da Allah su ne dai kafirai wa qauluhu subhana da fadin Allah ta'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna lallemu aw iyyakum ko kuma ku kafirai la ala hudan wane ne yake kan shiriya aw fi dalalin mubin ko wane ne yake cikin bata bayyananniya kamar yadda ayan take cikin suratu saba saboda haka wa inna la ala hudan wa inna la ala hudan wa amma antum fa fi dalalin mubin ina fata an gane mu muna kan shiriya daga wajen Allah bisa qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku kuna cikin bata wanda take bayyananniya kuma akara Allah ta'ala sana ubangiji ta'ala ya dada karfafa alwa'id wal wa'ad wato gargadi da kuma albishir a waje guda in aka ce gargadi ga kafirai in aka ce albishir kuma ga bayin Allah masu imani bi qaulihi da fadin Allah ta'ala
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin
na'am ubangiji ta'ala yace inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dhalla an sabili shine wanda yafi kowa sanin wanda ya bace gabarin hanyarsa saboda haka duk wanda yake buga kirji yana ganin cewa shi yana kan daidai yana alfahari to ka gale shi Allah shine mai hukunci dalilin da yasa wata aya ma tace fala tuzaku anfusaku mutum yazo yana buga kirji nafi kowa ilimi nafi kowa tsoron Allah nafi kowa kusanci da Allah ƙarya yake wanda ya cancanta ya faɗi haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ana masa ainihin wahayi amma babu wani wali ko wani malami da zai ce nafi ku tsoron Allah wannan kuskure ne to da dama zaka samu malamai masu wa'azi waɗanda suke sauraron su sun fi su tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah su suna faɗa ne saboda suna da ilimin kodon sun saba amma idan da za a fito da komai a fayyace shi a fili to sai malaman idan su ya raina fata saboda haka babu wanda zai ce inni la aqakum lillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kai ma inda ana maka wahayi zaka faɗi haka inda kai annabi ne ko manzo zaka faɗi haka to babu annabci babu manzanci ai riga an rufe kofa sannan kuma duk wanda ya ce maka wali ana masa wahayi ƙarya ne idan ilhama ne kowa ma ana masa ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowa da ilhaman da ake masa wani a masa ilhama ya aikata abu mai kyau wani a masa ilhaman tsiya ya aikata barna da shi abinda Allah ya faɗa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya mata ilhaman fajircinta ai fadirci sabon Allah ne kuma aikace ake aikata ki tunda sai rai ta ainihin kudura ta kulla cikin zuciyarta za ta aiwatar wannan kalma ma ita aka kawo ta da farko fa alhamaha fujuraha sannan aka ambaci wa taqwaha da tsoron Allah ta saboda haka idan mutum zai zo yana tsoron Allah to banda bayyana cewa shi yana ganin kaman yafi kowa a'a wannan ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ki kadai kai dai kawai alallaba ko hadisi yayi gargadi kace duk mutane sun halaka wanda akwai bayin Allah baka san su ba akwai bayin Allah da suke boye baka san su ba amma kace duk mutane sun halaka annabi yace wanda yace duk mutane sun halaka to fa huwa ahlakuhum to shi yafi kowa halaka in aka samu halakakkun to shine oga to ai kun ga akwai matsala saboda haka ubangiji ta'ala huwa a'lam biman dalla an sabili shi ya san wanda ya bace gabarin hanyarsa wa huwa a'lam bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani ga shiryayyu wannan sai da aka samu takara na ainihin a'lamu wani lokaci a cikin larabci in aka maimaita kalma sai kaga kaman akwai ainihin guaranci a ciki amma anan sai aka sake maimaita kalman kuma babu guaranci ya tabbatar da balaga inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin wa taqdir inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda aka kawo su da muqabala waɗannan waɗanda suka bace gabarin hanyar Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samu waɗannan su ne shiryayyu masu bin shirya Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samu sai dai akwai abu guda daya shine duk abinda mutum ya bayyana to da shi za a yi masa hukunci amma abinda ke zuciya wannan na Allah ne in kana sallah za mu yi maka shaida cewa kai mutumin kirki ne kana sallah a cikin jama'a kana azumi kana zakka muna ganin kana biyayya ma iyayenka kana kyautata wa makwabta kana zaune da mutane lafiya ka sifatu da gaskiya da riƙon amana da kiyaye alƙawari da duk abin da ya kamata to muna ganin ka za mu ce maka kai musulmi ne mutumin kirki abin da kake yi a boye ko da akwai matsala wannan babu ruwan mutum da Allah bai gwada mana ba amma a fili ana sallah kai kuma ka riƙe wayanka kana kan WhatsApp ko kana Facebook ko kana ta chatting ana an je an yi sallah an dawo an same ka a wajen sannan daga baya ka je kai alwala kana sallar ka kai kadai to wannan ko da an yadda da la ilaha illallah ka muhammadu rasulullah to fa akwai alaman kwashin maka kanka ko kuma a samu kana sallah kana azumi din amma kuma kullum mahaifiyarka kuka take yi da kai kullum mahaifinka kuka yake yi da kai ko kuma tsakaninka da matanka zalunci ne da ainihin danniya ƴaƴanka baka ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata makwabtanka cutarwa ce a tsakaninku da su ko kuma kai din nan gashi kana sallah cikin jam'i amma ba ƙaramin magulmaci bane ko ba ƙaramin annamimi bane to duk waɗannan abubuwa za su sanya akwai matsala a cikin musuluncinka amma ba wanda ya sai kwace maka imani gaba daya sai dai kawai a ce kai din nan ba mutumin kirki bane Allah ya sauwake saboda haka inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili shine ya san wanda yafi bacewa gabarin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine masali da ainihin wanda waɗanda suke shiryayyo inna Allah rabbaka lalle Allah ubangijinka ya alam man huwa fil haqiqati addal Allah ya sani ga haqiqa wane ne batacce anta am man ittahama ka bidalal kai ne batacce ko wanda ya tuhume ka da ainihin cewa ka kawo bata tabbas wanda ya tuhumi manzon Allah da cewa ya kawo bata shine batacce wa man huwa al mutali kuma wane ne shiryayye min al fariqaini minkum wa minna tsakanin bangarori guda biyu manzo Allah da waɗanda suka yi imani ko kuma kafirai da ƴan tawagansu hidaya wato shiriya muwassila ila sa'ada shiryan da za ta kai mutum zuwa ga jin daɗi al'adila wal adila wato jin daɗi na duniya da kuma jin daɗi na lahira domin saboda in kana da imani za ka samu natsuwa a duniya duk abinda ka samu daga Allah ne duk abin da ya same ka hukuncin Allah ne sawa'un mai kyau ko marar kyau ba za ka taɓa shiga cikin damuwa ba amma idan aka samu mutum bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali ko kuma bai da tawakkali mai kyau to wani abu yana samun ka sai ka ce wane ne ya mun san mu to ka samu matsala ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sai Allah tabaraka wataala ya ɗaga ka a wani matsayi idan ka sukuto sai ka ce ai wane da wane ne su suka sukuto da ni to haka Allah zai canja rabanka har ka bar duniya to ka zo nan ka je lahira yadda baka samu natsuwa a duniya ba lahira ma ba za ka samu haka ba amma idan kana da imani to akwai as-sa'ada al-adila wal-ajila akwai samun natsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya da kuma gobe kiyama. Wal ma'ana abinda ake nufi bal humud dallun wadannan kafirai da mushrikai sune batatu li mukhalafatihi lima fihi naquhum saboda sun saba ga abinda zai musu amfani bil adil wal ajil a duniya ko a lahira wa ikhtiyaruhum ma fihi darruhum sun zabi abinda yake akwai tutarwa gare su domin duk wanda ya bi wani Allah to fa ko Allah tabaraka wa ta'ala ya masa istidraji to ba zai samu natsuwa ba ba zai samu kwanciyar hankali ba kuma ana buge shi in ya tafi lahira ya halaka gaba daya a gaba za mu samu ƙarin bayani akan wannan sannan kuma wa sayujazi Allah kullu fariqin kuma Allah zai saka ma kowane bangare bima yastahiqu min al-iqabi wa thawabi da abinda ya cancanta ko dai azabtarwa ko kuma lada saboda haka mun riga mun sani bayin Allah masu imani musulmi waɗanda ba su ɗebo da yawa ba ba su ɗibi rikici da faɗi ba a ranar takin alkiyama za su samu sassauci za su samu neman Allah ƙarshe makomansu gidan aljanna waɗanda suka saba ma Allah suka yi kafirci suka yi shirka kuma suka mutu a kan haka da masu aikata manya-manyan kaba'irai ko da yake masu kaba'irai waɗanda suke aikata manya-manyan kaba'irai ana haɗa su da kafirai a wani waje amma akwai inda suke rabuwa saboda wanda yake aikata babban laifi in dai ba kafirci ne ko shirka ba ya mutu da wannan to ba a cewa zai dawwama a gidan wuta wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa amma kharajai sunai al khawarij su sun ce duk wanda ya imani ya aikata babban laifi kafiri ne idan ya mutu a haka dan wuta ne kuma madawwame sai dai malaman ahlus sunna sun ce me yasa ba a bambanta su da ainihin kafirai da mushrikai ba saboda akwai bambanci to duk wanda ya mutu da kafirci ko shirka wanda bai tuba ba kafin ya mutu wannan babu magana ba yadda za ka yi ka nema masa sassauci kuma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma wa'idatun wa'adaha iyya فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أبن الله تبارك وتعالى أمتا كنا سبو داك توان دي متو دا كافرتي توان دي متو دا شركة وانا دا متاني وما إن ياشي دا مدو وميني سكنت هار أبدا وان دي سا متصوتي فيني أبو طالب النبي آي بياني أتكير حديثي dikan ya samu sassauci a wajen Allah subhanahu wataala amma bayan sa babu na biyu don in ka kawo na biyu ko na uku to sai ka kawo nassi sai ka kawo nassi in ko babu nassi to babu hasake don ba za a yarda da duk hasaken da za a yi ba to Allah ya sanya mu cikin bayin Allah wal muradu abinda ake nufi bid dalal da bata dalalud dini wal aqida wato bata na ainihin addini da aqida wa bil ittida shiriwa din nan wa huwa alam bil muhtadin al hidayatu ila din shine mutun ya fahimci addini dama annabi ya riga ya fada man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufin sa da alheri yufaqqihu fid din to zai fahimtar da shi cikin addinin Allah amma yanzu kaga a ce duk wa'azukan da ake da tafsiran da ake wa mutum bai ganewa to yana da matsala in ba sa aka yi farabon mutan awuye ne yasa bai fahimta ba yadda za a yi a ce duk bayanan da ake yi da duk irin tafsiran da ake ba ka fahimtar ko daya duk wa'azin da aka yi ba za ka iya amfana da komai ba alhali ga ke annabi ya ce duk wanda Allah yake nufinsa da alheri zai fahimtar da fiye addini to kai ka kasa fahimta tunda ka kasa fahimta shikenan rike bokonka da zamani daga ainihin lokacin mutuwa za ka gane ƙuranka saboda haka kowa ya je yi tunani a gefe yana fahimta ne ko ba ya fahimta amma dai muna kyauta batun kowa yana fahimta ko mutum ba ya fahimta ai ba zai yadda ya ce ba ya fahimta ba sai duk matsala ne mutum ya ce ba ya fahimta to Hausan da ake ya ce ba ya fahimta tun da gaza cewa mafiya yawan mutane ba Hausawa ba ne masu sauraro ko dai ka samu Gerawa ne ko ka samu Sirawa ne ko ka samu Miyawa ne ko ka samu Warjawa ne ko ka samu Dingawa ne ko da yake ni Dingawa ma ni na rasa menene yaren su ne kam eh Dingawa menene yaren su
ko kuma ka samu magirawa ne ba sa fahimtan Hausa wato Hausa mai nauyi amma dai kusan duk Hausan da yake a wajen tafsiri da wa'azi yana ganewa yawa wanda yace ba ya ganewa ya rage nasa Allah ya kyauta saboda haka wabillahi da abinda ake nufi da shiruwa alhidayah ila din fahimtan addini wa fihi ta'ridun bi abi dahl bin hikam wal walid bin al mughira wa amsalihima wanda yana sanya mai yadda mu cikin tarihi ne mai yawa mu ci gaba akramakallah
wala tu'il mukabbibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallashin mahin
na'am sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani bayan bayanin matsayin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wadanda suka yi imani da shi kamar yadda anan mala yake cewa min kamalid dini wal khalq ko wal khulu manzon Allah yana da kamala na ainihin addini yana da kamala na dabi'u wal khalq yana da ma kamala ta halitta hadda kamalan halitta tunda wa innaka la ala khuluqin azim walan tutuna fattara wa bi ta halitta mai girma wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu haka zo haka ce ai hancinka yayi kama da na annabi ko idonka yayi kama da na annabi ko kunnenka yayi kama da na annabi eh ba daraja bace eh abinda zaka zo ma kana takama ne kace in kana son kaga kunnen annabi kalli kunnuwa na don an tabbatar mini cewa kunnuwa nan yayi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fa na ka banna wa kuma malaman hadisai suna bayanin cewa abinda ake nufi da sunna sunna ana samun ta ne daga zancen manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
daga aikin manzon Allah daga tabbatarwan manzon Allah ba shi yayi ba wani ne yayi a gabansa sai yayi shiru bai yi magana ba saboda in ba daidai bane zai ce ba daidai ba amma in yayi shiru to ya tabbatar kenan sannan da sifofin manzon Allah kyawawa kuma duk sifofinsa kyawawa ne sannan kuma suka ce da sifofin manzon Allah wanda Allah ya halice shi akai domin su ma dukkansu kyawawa ne to amma kafin ka samu wanda za a ce gashin nan ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wuyan al'amari dama waɗanda aka ce suna kama da annabi akwai ɗiyarsa nana Fatima radiyallahu anha aka ce yadda manzon Allah yake tafiya haka ita ma take tafiya babu wani bambanci ku duba ku gani manzon Allah namiji ne ita mace ce amma da yake yarsa ce sai ta dauko exactly irin tafiyarsa dama haka Allah tabaraka wa ta'ala yake sannan sai ga jikokinsa Al-Hasan wal-Husayn akwai wanda yake kama yafi kama da manzon Allah daga tsakiya zuwa sama akwai wanda yafi kama da manzon Allah daga ƙasa wato daga ainihin tsakiya zuwa ƙasa haka Allah tabaraka wa ta'ala yake tsarinsa saboda haka waɗannan an tabbatar cewa suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai daga cikin jikokinsa yana nan sai ana bayanin sifofin annabi sai aka ce in kuna son ku ga wanda yake kama da annabi da manzon Allah to ku dubi wannan yaro ɗaya daga cikin jikokinsa to bayan tafiyan ɗaya daga cikin jikokinsa ko bayan duk sura su gaba ɗaya to kuma aka sake kwatanta shi aka ce yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu yanzu ana ce kunnenka ya kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu za ka kafa kanka ka zama waliyi ko ba haka bane mutum zai ce shi ma waliyi ne saboda kunne na irin kunnen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai kawai a karanta ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama dai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ba dogo ne zalalo ba sannan shi ba gajere ne dan daf ba shi dan tsaka tsaki ne iri na kaga wanda yake tsaka tsaki
wai wanne yake tsaka-tsaki yana tsammanin ya dai shiga cikin wannan tsari, amma ya fito ya ce tsawona ɗaya yake da tsawon annabi yana da wahala, saboda waɗansu ma daga nan za su ce amma wannan kai ma hukaci ne, ko ni ma da nake ce kaza, ai kun san duk abin alheri to ni zan fara siffanta kaina, ai duk so-so ne, amma kagan an ce ai maganan tsiya ne ko kaza ne sai in ce kai. Don ba zan siffanta kaina da wannan ba, wannan kenan. To don haka shine Ubangiji Ta'ala bayan ya yi bayanin kamala na addinin annabi cewa abinda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ne, kuma gaskiya ne na ainihin Alkur'ani da aqida wanda take ingantacciya, sannan ga kyawawan dabi'u wanda manzon Allah ya karantar da sahabbansa, ya karantar da al'umma, sannan kuma ga kyakkyawan tsari wato ta halitta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora manzon Allah akai, bayyana ma alaihi al-kufar, shine Allah ta'ala anan zai mana bayanin abinda kafirai suke kai min al-akhlaqiz zamima na ainihin miyagun dabi'u wa da'awa ila tashaddudi ma'ahum, sannan kuma za a yi kira a tsananta gare su wa mukalafatihim, a saba musu kada a kuskura a dauki miyagun dabi'u irin na kafirai ma qillati adadil mu'minin wa kasratil kufar, musamman ma a yanzu za a ce mu'minai suna da karanci saboda ba su da karfi, kafirai sun fi karfi, ko dukiya tattalin arzikin duniya ma a hannunsu yake. Musulmi da yawa akwai kasashen da suke da arziki, amma an fi su wayo, an fi su dabaru ta wurare daban-daban. Ya sa wani lokaci in kana jin labarai ko kana karanta abubuwa akwai abin takaici, amma abu ne wanda gyaransa yana da wahala. Wani lokaci laifin namu ne, wani lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala haka ya kaddara duniya domin saboda a ɗauki darasi. Amma za ka samu yanzu kafirai su suke murzawa yadda suka ga dama a duniya, kuma duk inda suke son su kashe mutum a duk inda yake za su iya kashe shi, ko ba abin da za a yi, ba wani hisabin da za a yi, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba su wannan dama. A can baya da aka yi Karuna, aka yi Fir'auna, aka yi Hamana da ainihin Namaruzu da manya-manyan kafirai, waye musu hisabi, waye kama su? Ubangiji Ta'ala shi ne kama su, sauran masu yan je lahira. Saboda haka abubuwan takaicin da suke faruwa a duniya suna da yawa, sai dai kawai mutum ya yi kokari ya gyara kansa, tunda mu ma musulmi muna da irin namu wajen kyawawan ɗabi'u da yawa, kamar yadda muka ambata mun yi nesa da kyawawan ɗabi'u. Ya sa za ka ji waɗanda ba musulmi ba, waɗansu daga cikin Orientalist suna karanta addinin Allah, sai su ce ga musulmi nan amma ilimin da aka koya musu da ɗabi'un da ya kamata su ɗauka na musulunci sun ajiye a gefe, ba sa aiki da shi. Amma da sun rike ɗari bisa ɗari, ko da kabbara suka yi kawai, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karya kafirai. Amma yanzu sai mai kabbara ɗari, Allah bai karya kafirai ba. Mu yi alƙunutu mai yawa, sai ga Allah ta'ala bai karbi addu'o'in ba, saboda ko lokacin da muke addu'o'in to muna yi ne da wani abu a cikin zuciyarmu daban. Kana addu'a alhali baka biyayya ma iyayenka, kana saba musu karara, kana addu'a kai ka fifita matanka akan danginka, kuma kowa ya riga ya sani kai ma ka sani, kana addu'a alhali kai barawo ne, ko kana addu'a alhali kai annamimi ne, ko kana addu'a alhali kai magulmaci ne, ko kana addu'a in kai alkawari baka cikawa, ko kana addu'a in an baka amana baka kiyayewa, sannan kuma kana addu'a waɗannan salloli guda biyar ɗin nan baka kiyaye su yadda ya kamata, wata rana in ka zo kana sallah rabi tunanin duniya, sannan rabi kana cikin damuwanka tunanin damuwanka, in ya so a samu ɗaya bisa goma shine tunanin makomanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to fa anna yustajabu lakum, sai ina Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a. Alhali Ubangiji Ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wajibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan ba ina suka tambaye ka dangane da ni ina kusa da su. Wannan aya fa ta zo ne a tsakanin bayanai dangane da abin da ya kafi watan Ramadana. Don a gwada maka cewa ka rike addu'a a cikin watan Ramadana saboda kana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kuma ta fada musu fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni. Amma falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, ubangiji ta'ala yace lallai ku amsa kirata su kiyaye dokokina, waliyu'minu bi kuma su yi imani da ni, su kasance masu tsoron Allah. Idan sun zamo shiryayyu suna addu'a, misali kaman farat, zan karbi addu'a. Doga abinda aya ta bayyana. Sannan kuma wani lokaci za ga mun zo muna addu'a, mun yi addu'a, mun yi addu'a, mu ce kai wallahi mun dade muna ta addu'a, amma har yanzu Allah bai karba ba. Shi ma kuskure ne, shi ma kuskure ne. Saboda in kana da hankali to ka ci gaba kawai da addu'a, kar ka ce ina ta addu'a, ina ta addu'a, Allah bai karba ba, to Allah ba zai karbi addu'anka ba. Daman kana gaggawa ne, kai dan emergency ka isa ka sa Allah emergency, ai baka isa ba. Ai baka isa ba, ko masu ce Allahumma rzuqni emergency suna yi saboda wasa ne. In kuwa da gaske suke yi to cikin tsiya za su mutu, don Allah ba zai azuta su ba. Fa inna Allah la mukriha lahu, Allah ba ban da yasa yi lasta ki lallaba ki ake a roke ki, ba ba hana ka ba, ko da kana da laifi din ka roke Allah. Tunda za ka yi sujada ko za ka zo roƙon Allah ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. كاي تا يوم ميتاوا sannan sai ka jefa roƙonka, in ka jefa roƙonka sai ga tarab ta tafi. To kaga koda kana sakon Allah zaka ci gaba da wannan addu'a. Allah ya sa mu dace. Saboda haka shine Ubangiji ta'ala anan yayi ƙarin bayani, ayi taka tsantsan da waɗannan kafirai. Me yace? Fala tutil mukaththibin, kada ka kuskura ka yi da'a wa ainihin makaryata, ko masu karyatawa su ne suwa, su ne kafirai da mushrikai. Abinda ake nufi kenan. Tana karkashin wannan da wani mai mummunan ɗabi'a, saboda an ɗauki duk wanda ya ɗauki mummunan ɗabi'a kaman bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba. Yasa Allah ta'ala ya ce fala tuti'il mukaththibin waddu, tuba waɗannan kafirai sun so law tudhinu fayudhinu, da za ka sassauta za su sassauta. Wannan kai tsaye ana mana fassaran qul ya ayyuhal kafiruna ne, la a'budu ma ta'budun. Kafirai ne suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka ce ya rasulullah, suka ce kai manzon Allah, mun ga mutane da yawa suna ta imani da kai, kana ta tara mutane, mu kuma muna ganin addininmu wanda muka gada daga iyaye da kakanni na bautan gumaka, muna ganin daidai ne. To mu ma yanzu mun sassauto, muna ganin naka daidai ne. Amma abinda muke so a zo a haɗa kai, kada a yi baran-baran. Idan aka samu kwanaki muna bautanka, za mu dawo layinka mu yi bautan gaba ɗaya. Sannan kuma sai a zo a samu kwanaki kai ma da kai da mutanenka ku shigo layinmu, mu zo mu yi bautan gaba ɗaya. To in muka je wajen Allah subhanahu wa ta'ala, in ɗaya baya da kyau ko ɗaya yana da kyau, za a samu sassauci, don kayi nan kayi nan. Don haka wato ka zo mu bauta ma gumakanmu, mu ma za mu zo a bauta wa Allahnka. Shi ne aka ce wa manzon Allah, ƙul ka faɗa musu, ya ayyuhal kafirun, ya ku kafirai, la a'budu ma ta'budun, ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba. Sannan kuma ku ma ba ku kasance masu bauta ma abin da nake bautawa ba. Sannan daɗin daɗawa ina jaddada muku, ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba, kamar yadda kuka kasance ku ma ba za ku bauta ma abin da nake bautawa ba. Lakum dinukum waliyadin, addinin ku yana gare ku, addinina yana gare ni. Don haka kowa ya yi addininsa. Amma aya abin da ta ambata, Ubangiji ta'ala ya ce walaula an sabbatnaka, ba domin mun karfafa ka, mun tabbatar da dugadugarka ba, laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila, kai kusan karkata zuwa gare su, ka amince da kawarin da suka yi maka tayi. Idan da ka dauki kawarin su, la azaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat, Ubangiji ta'ala yace da mun ninninka maka azabar rayuwa da azabar mutuwa thumma la tajidu laka alaina nasira sa'annan ba za ka taba samun mai taimako wanda zai kare ka daga azabar mu ba a wajen mu idan ka zo wannan fa ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle kai to ayoyin da zamu karanta su a gaba su kuma miya gun dabi'u ne guda 10 da so samu ne ya kamata mu yi darasi daya ba tare da dogon sharhi ba miya gun dabi'u ne don na kafirai ne aka ambata amma abinda zai baka mamaki sai ka samu wani musulmi duk ya hada su wannan miya gun dabi'u suna tare waje guda wala to sai kullu hallatin mahinin hammadin masha'in binamimin har zuwa karshe guda 10 ubangiji ta'ala ya ambace su Allah ya sauke muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu yi maraba da mai girma ciro mambauci hakimin cikin gari Alhaji Habibu Adamu Jumba wanda ya kawo mana ziyara a wannan majalisi na tafsiri mai girma ciro mambauci muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan shugabanci lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya baka masarautar da take da al'ummomi masu yawa a jihar Bauchi domin mutanen da suke karkashin masarautar Bauchi suna da yawa kwarai da gaske mutanen da suke karkashin hakimcinka suna da yawa saboda haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya maka jagoranci kuma wani lokaci dama an ce wato abin gadan gada ne saboda kowa ya sani mai martaba sarkin Bauchi malam Adamu Jumba malam ma Adamu Jumba ka fi fada ba Alhaji Adamu Jumba ba saboda dabi'u wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kyawawan dabi'u da kuma yadda yayi sarauta yayi jagoranci na wannan masarauta ta Bauchi jagoranci daidai gwargwado kamar yadda shari'a ta yi bayani ba tare da zalunci ko kuma damfara ko cuwa-cuwa kamar yadda waɗansu sarakuna suke yi ba saboda haka daidai wannan gaba shi ma mahaifi za mu yi masa addu'a mai martaba marigayi Mala Adamu Jumba Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa da shi da sauran abokansa da ƴan uwansa gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jika yinsu da rahama sannan ku kuma ƴaƴansa da kuka biyo wannan layi muna muku addu'a Allah ya muku jagoranci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi riko da hannayenku yadda za ku kwaikwayi ainihin mahaifinku wajen shimfiɗa adalci da kyakkyawan mu'amala tsakaninku da talakawanku da waɗanda Allah ta'ala ya ɗora a hannunku kuma wannan ziyara da aka kawo mana Allah ta'ala ya saka da alheri saboda mun ji daɗi kwarai da gaske ba mu taɓa tsammani mai girma hakimi a matsayinsa zai ziyarci wannan majalisi na tafsiri ba saboda wani lokaci duk da kasancewa mu muna matsayin ƙanne ne amma majalisin wani lokaci akwai ɗan fale-fale hakan nan don shi yasa da fatan dai idan an je mun yi kuskure to a an karar da mu saboda wani lokaci kun san tun da nima kullum ina fada a fada na taki a fada na yi karatun boko a fada na yi karatun addini tun ina fada na fara tafsirin alkur'ani kafin na fito waje saboda haka nima jini ne akwai ɗan tsofane randa ya taki to a mun a hankali kun ga idan maganan gado ya taso to wata rana fa zan zo in yi tafsirin nan da babban rawani kuma duk wanda ya ce mun kule zan ce masa char Allah tabaraka wa ta'ala ce muke mai girma kiro ma akwai littafin da aka kawo mana na ainihin kitabut tauhid muna son mu dan bada abin nan mu baka a nan a matsayin abinda za mu iya bayarwa saboda ziyaran da aka kawo mana saboda haka ka dan mutsu na wannan kitabut tauhid ne wanda aka fassara da Hausa
wato wannan kitabu tauhid wanda ya fassara wallafin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda Allah ya karbi ransa a ainihin shekara ta 1206 hijiriya wanda ya fassara kuma shine Sheikhin malami Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda Allah ya karbi ransa a 1428 shekara ta 2007 kuma wanda ya tattara shine Malam Amir Abdullahi Bature wanda ya bita kuma shine Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wato an samu waɗanda suka ɗauki nauyin bugan littafin yasa ana rabawa fi sabilillah saboda haka muna gabatar da wannan littafi Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mun gode kwarai da gaske to masha Allah yau masha Allah masha Allah mun gode insha Allah rabbi da sai na fuka sai Allah madan Allah yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda yake mun shiga ainihin goman karke wanda ake tsammanin samun watan wato ainihin daren Lailatul Qadr wanda ake samun ake tsammanin samun daren Lailatul Qadr saboda haka muna addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا اللهم اقضها وائدنا ويسر أمورنا واشرى صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, my God.